sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da juma'a, barka kuma da asuba. Da fatar an tashi lafiya. Halifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau juma'a 9 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tattauna da su, ga Ibrahim zai ba mu kanin labarai.
To Hanifa, Amurka na juyayin rasuwar sarauniyar Ingila wadda ta kukuwa dadewa kan karagar masarautar kasar Elizabeth II. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta ce za ta daukaka kara kan hukuncin da wata alkali ta yanke na amincewa da bukatar nada wani dan ba ruwa na ya binciki wasu takardun bayanai da hukumar bincike ta FBI ta kwaso daga gidan tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Sannan Amurka ta ce za ta ba da taimakon biliyoyin daloli na kayan soji ma Ukraine da sauran kasashen Turai 18 waɗanda ke fuskantar barazana daga Rasha.
To madalla, ka nasa labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya shiga jerin shugabannin kasashen duniya a gurin aikin sakon ta'aziyya ga mahukuntan Ingila akan rasuwar sarauniyar Ingila wato sarauniya Elizabeth II.
Shugaban Muhammadu Buhari ya nuna juyayi nasa da na iyalinsa da dokacin al'ummar Najeriya mutum fiye da miliyan 2.
Za kuma ku ji cewa cibiyar zaman lafiya ta Jami'ar Maiduguri ta kaddamar da wasu littattafai kan batutuwan tsaro da 'yancin dan adam. Sannan kuma kamar kowace juma'a muna tafa da shirin maniyya wanda wakilin muryar Amurka Isa Lawal Isra ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasihar juma'a daga bakin malamai. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Amurka na juyayin rasuwar da sarauniyar Ingila wadda ta fukuwa dadewa kan karagar masarautar kasar ta yi jiya Alhamis, yayin da shugabannin kasashe da 'yan siyasa ke ta nuni da rayuwarta ta kwarai da kuma abubuwan da marigayiya sarauniya Elizabeth II din ta cimma. Mai daraja sarauniya Elizabeth II ta mazarce sarauniya ta yi tasiri kan karni su kutum. A duniyar da ake ta samun canje-canje, ta kasance mai sa al'umura su dore, kuma wadda ke daɗaɗa rai da bayar da ƙarfin gwiwa ga 'yan Burtaniya na tsararraki da yawa, a cewar shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidarsa Jill Biden a wata takardar bayani jiya Alhamis. Biden da uwar gidarsa sun je ofishin jakadancin Burtaniya da ke Washington da yammacin jiya Alhamis, inda dukkanin su biyu suka sa hannu a littafin ta'aziyya. Muna makoki saboda dukkaninku, abinda shugaba Biden ya gaya ma ma'aikata a ofishin jakadancin kenan. Ya ƙara da cewa ta kasance wata mashahuriyar mace, na yi farin ciki da na taɓa ganawa da ita. A halin da ake ciki kuma, Yerima Charles, wanda ya yi ta shiryawa don yiwuwar hawa karagar mulkin a tsawon rayuwarsa, a yanzu lokacin ya zo bayan da ya kai shekaru 73 da haihuwa. Charles, wanda shine mutum mafi yawan shekaru da ya taɓa hawa gadon sarautar Ingila, ya zama sarki Charles na uku jiya Alhamis bayan mutuwar mahaifiyar tashi sarauniya Elizabeth II. Ba a tsaye da ranar da za a rantsar da shi ba. Bayan da ya kammala horon sanin makaman aiki tun yana ɗan yaro, Charles ya zama surar da ke bayyana yadda masarautar ta Ingila ke tafiya da zamani. Shi ne magajin gidan sarautar na farko wanda ba daga gida ya yi makaranta ba, na farko da ya samu digiri na jami'a, kuma na farko da ya tashi a zamanin da 'yan jarida ke zafafa azama, yayin da darajar masarautar ke dusashewa. Ma'aikatar Shari'ar Amurka jiya Alhamis ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin da wata alkali ta yanke na amincewa da bukatar nada wani dan ba ruwa na ya binciki wasu takardun bayanai da hukumar bincike ta FBI ta kwato daga gidan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a jihar Florida. Ma'aikatar ta kuma nemi alkalin ta gunduma Ellen Cannon da ta dakatar da umarninta na hana ma'aikatar amfani da takardun wajen bincike, yayin da kuma ma'aikatar ta ruga kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya don ƙalubalantar hukuncin da alkalin ta yanke. Jami'an tsaro sun ce za su fuskanci matuƙar matsala muddin akai aiki da umurnin alkali Canon suna masu nuni da cewa rashin sanin iyakar umurnin alkalin ya sa sun jinkirta aikin binciken illar halin da takardun bayanan sirrin waɗanda aka kwato daga mara lagu suka shiga.
Da jimawa ba Ibrahim ka almasi garba zai kawo mana karshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya shiga jerin shugabannin kasashen duniya a gurin aikin sakon ta'aziyya ga mahukuntan Ingila akan rasuwar sarauniyar Ingila wato sarauniya Elizabeth. Malam Garba Shehu babban jami'in yada labarai a fadar gwamnatin Najeriya wanda ya rattaba hannu a sakon jaje ga kasar Ingila a madadin shugaba Buhari yayi wa wakilin mu Umar Faruk Musa karin bayani.
Shugaba Muhammadu Buhari ya nuna juyayi nasa da na iyalinsa da tokacin al'ummar Najeriya mutum fiye da miliyan 200 akan wannan babban rashi da masarautar Ingila ta yi da su kansu kasar Ingila da ma duniya gabaki daya. Ta sarauniya Elizabeth wadda ta yi shekara 70 tana kan mulki wadda kusan yawancin 'yan Najeriya ba su san wani ko wata mai mulki na kasar Turai ta Ingila ba banda sarauniya Elizabeth. Ya yaba da irin hali nata na jajircewa na mutuntawa na al'ummomi daban-daban na kariya ga mutunci ga haƙƙi ba wai na al'ummar kasar ta ba har na kasashe daban-daban na duniya. Hakika ji shugaba Muhammadu Buhari tarihin Najeriya ba zai kammalu ba sai an yi batu na irin gudunmawa da kyakkyawar hulɗa ta dangantaka da kasar da ta rene ta ta Ingila a kuma ƙarƙashi na mulki na ita sarauniya Elizabeth.
Menene zai faru ko menene sakamako ko zai kasance a diplomasiyance a kan rasuwar Queen Elizabeth ga mu'amala da Najeriya da Ingila?
To, a yanzu dai Yarima Charles ya dare gadon sarauta kamar yadda doka da kuma tsari na kasarsu ya ajiye. Kuma abin godiya ga Ubangiji shine shi kansa Yarima Charles yana da kyakkyawar hulɗa da shugabannin Najeriya musamman tsakaninsa da shugaba Muhammadu Buhari. Fatanmu shine sai dai a samu ƙarin haɓaka, a samu ƙarin cigaba da inganci a irin kyakkyawar dangantaka da ke tsakanin Najeriya da ƙasar Ingila. Ba dai a samu cigaba ba, sai dai a samu cigaba cikin nufin Ubangiji.
Saboda haka akwai wani abu da za a yi a Najeriya don juyayin rasuwarta ko kuwa hutu za a yi ko wani abu dai wanda zai nuna kamar Najeriya ma tana juyayin wannan rasuwar?
To yanzu dai matakin da aka sake kai don miƙa wannan saƙo na ta'aziyya ga kasar Ingila da kuma sabon sarki Charles da al'ummar kasar Ingila, abinda zai biyo baya zai fi sauro ne akan irin tsare-tsare da su kansu kasar Ingila za ta fito da shi. Saboda haka su ake zuba ido mu ga a ina suka dafa akan abin da zai biyo baya.
Malam Garba Shehu kenan mai ba wa shugaba Buhari shawara kan yada labarai a hirarsa da Umar Faruk Musa. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da karshen labaran duniya.
To Hanifa, jiya Alhamis Amurka ta ce tana shirin tura tallafin soji na dala biliyan 2.2 ma Ukraine da wasu kasashen Turai 18 waɗanda irin takallar da Russia ke yi ke barazana gare su, banda kuma kayan yaƙi na dala 675 da za ta baiwa gwamnatin Ukraine kai tsaye a matsayin wani sabon tallafi don ta ci gaba da yakar mamayar da Russia ke mata. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kai wata ziyarar bazata Ukraine don sanar da su wannan tallafin don kuma ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Gwarazan mayakan Ukraine masu ban al'ajabi waɗanda ke sahun gaba da ci gaba da yaƙi don kare ƴancin ƙasar su, a cewar Blinken a wani jawabi bayan ganawa da shugaba Zelensky. Babban jami'in diplomasiyyar Amurka ɗin ya ƙara jaddada ƙudurin shugaba Joe Biden na goyon bayan Ukraine daga nan har zuwa duk tsawon lokacin da ake buƙatar hakan. A ƙarshe, Amurka ta sha alwashin ci gaba da haɗa gwiwa da Pakistan don sauƙaƙa ɓarnar da aka gani sanadiyar mummunar ambaliya da kuma ruwa kamar da bakin ƙwarya da suka yi sanadin mutuwar mutane kusan 1,400 ciki har da yara 496 baya ga sauran miliyoyin 'yan ƙasar da iftila'in ya shafe su. Mun iso nan ne a daidai lokacin da Pakistan ke cikin wani mawuyacin lokaci. Ambaliyar ta yi matuƙar ɓarna a ƙasar, kuma al'amarin na jan hankalin al'ummar duniya, a cewar Derek Chollet, wani babban jami'in diplomasiyya a ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Bayan ganawa da shugabannin Pakistan a birnin Islamabad, jami'in diplomasiyyar Amurka ɗin ya ce shi da tawagarsa na ziyara a ƙasar ne don nuna goyon bayansu ga 'yan ƙasar da kuma nuna cewa Amurka na tare da Pakistan a wannan al'amari da ta samu kanta.
Gaishe da Ibrahim Ka'almasi Garba. A ci gaba da lalubo hanyoyin shawo kan matsalar tsaro da ta'addabi yankin arewacin Najeriya da ma take haƙƙin bil'adama. Cibiyar samar da zaman lafiya da diflomasiya da ci gaban al'umma ta Jami'ar Maiduguri ta gudanar da bincike da ya kai ga wallafa wasu littattafai biyu da ake ganin za su taimaka wajen magance matsalar. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana.
Babban daraktan cibiyar samar da zaman lafiya da diplomasiya da cigaban al'umma na Jami'ar Maiduguri, Abubakar Ma'azu, ya bayyana cewa littattafan biyu na kunshe da binciken masana kan ayyukan ta'addancin mayakan kungiyar Boko Haram a yankin jihohin Arewa maso gabashin Najeriya, da rikicin manoma da makiyaya har ma da rikice-rikicen kabilanci da na addini a jihohin Plateau da Kaduna.
Na farko dai waɗannan takardun ba lokaci guda aka zauna aka rubuta su ba. Mun tattaro masana ne daga jami'o'i daban-daban suka zauna suka yi bincike. Na farko yana magana tsaro da kare haƙƙin ɗan adam, na biyu kuma yadda 'yan gidan jarida da talabijin suke ba da labarai game da tsaro da masauransu. A ciki kuma akwai bayanai na hanyar da za a bi a samu fahimtar juna, alaƙa mai kyau don saboda a kare al'umma gaba ɗaya.
Littattafan dai sun maida hankali ne kan matsalolin tsaro a Najeriya baki daya da ma take haƙƙin bil'adama, wanda gidauniyar MacArthur ta ƙasar Amurka ta bada gudunmawa wajen aikin bincike da wallafawa. Ana kuma sa ran wannan yunkuri zai matuƙar taimakawa al'umman Najeriya, kamar yanda yayi Abubakar shugaban tsare-tsare na cibiyar yayi ƙari akai.
Daga cikin binciken da yawanci suka yi, dauki kowane bangare daban an yi bincike akan wannan matsalan rashin tsaro, kuma aka duba ta ina wannan abu ya shafi haƙƙin bil'adama. Daga ciki kuma abinda aka yi kokarin a yi shi ne a nemo mafita, a bada hanyoyi da za a magance wannan abubuwa. Wanda suka yi rubutu akan wayannan bangaren duk sun duba yanayin yadda abin ke faruwa, suka kuma fito da hanyoyin da suke ganin cewa idan aka amfani da wannan hanyoyin zai taimaka wajen magance wayannan matsaloli. Daga ciki akwai kira ga gwamnati da duk wanda ake tunani cewa in suka saka hannu za a iya magance wannan matsaloli. Duka an kawo zancen su a cikin wannan littafi, wanda ya gani zai ga ta inda za a kokarta a ga cewa magance wannan matsaloli.
La'akari da irin gudunmawar da kafafen yaɗa labarai musamman na zamani a yanar gizo ke takawa wajen bayyana bayanai da suka jibanci tsaro da take haƙƙin bil'adama, an yi kira ga 'yan jaridu da su yi taka tsantsan tare da gabatar da sahihan bincike don guje yaɗa labarai da ka iya tada zaune tsaye, a cewar Kabiru Dakata na cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari da tabbatar da adalci Kaja.
kafar sada zumunta ta zamanto ta kafa da yanzu dole ji dole zamani yana tafiya da ita amma kuma kamar kowanne abu tana da alfanin ta tana kuma da matsalarta saboda haka abin da ya kamata shine su al'umma su daina dauka su daina aiki da abin da suka gani ta kafar sada zumunta lokaci daya yayin da kaga abu a kafar sada zumunta dole ne sai kai bincike ka tabbatar da cewa wannan abin da aka sa yana da inganci yana da daga inda aka samu shi sannan kuma yana da zai iya taimaka wa mutane idan bai cika waɗannan kaidodi ba so ba shi da amfani ma kai amfani da shi sannan ba shi da amfani ka yada shi
ana dai fatan sakonnin da aka tattaro cikin littattafan za su isa ga al'umma Najeriya tare da amfanin su ta hanyoyi daban-daban wajen rage matsalolin al'amuran tsaro tare da tauye haƙƙin bil'adama a ƙasar Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim da ta aika mana da wannan rahoto A shirinmu na hantsi za a ji wannan rahoto na musamman kan marigayiyar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu.
Tun kafin ta san za ta zama sarauniyar Ingila ta kasance mai nuna ɗabi'u da girma da martabar Burtaniya.
I declare before you all.
Ina shaidawa a gaban ku cewa dukkan rayuwata ko ta nisa ko akasin haka za ta dukufa ne ga yi muku hidima da kuma yin hidima ga gidan sarautar mu mai girma.
To which we all belong.
Yayin da take yar shekara 25, Sarauniyar Elizabeth ta hau fargaban mulki bayan rasuwar mahaifinta George na shida, kusan shekara 5 bayan ta aure Yarima Philip wanda aka haifa a Girka. A zamanin mulkin ta na sama da shekaru 70, ta shaida yadda aka samu gagarumin cigaba na al'umma da fasahar zamani a daidai lokacin da ta yi gargadi game da illar da ke tattare da yin watsi da ta'adin mutan da masu amfani har yanzu, yayin da ake cin gajiyar fasahohin zamani.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya Dalamu dai didda janye yajin aikin kungiyar dillalan mai ta kasa Ibman har yanzu akwai wata alamar tuhuma
Mu ainihin kungiyar dillalan mai masu zaman kansu bamu umurci cewa ai wannan yajin aiki ba kuma yanzu an jaye shi
Game da maganar yuwar tururuwar tuttubewa zuwa dandalin dire zabe kuwa wasu ƴan kasa ne ke ganin har yanzu dai akwai sauran gwarama
Abin da zai farfado da kwarin gwiwar jama'a su kada ƙuri'an su kuma kun su fito shine yin gaskiya dakile cin rashawa da kuma farfado da tattalin arzikin kasa yadda kowa zai ci albarkar demokradiyyar kansa
to har wannan abin ya same mu a siyasa maza sun tauye haike sun hana walwala kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnati game da rikicin rungumannin mu fadin cikin gidan jam'iyyar PDP a jihar Kaduna kuwa wasu balli ne ke gaya wa duniya cewa abin da aka musu a zaben fidda gwani su ma idan an fita zaben duka gari za su rama
duk ƴan takarar da suka yi tare da zaɓen mun kashe miliyoyin nairobi me kake so mu mishi in dai bai gyara ba in an fadi a kujerar gwamnati jihar Kaduna 100% shekadu
daga jihar Bauchi da magoya bayan tsohon gwamnan jihar suka fantsama zuwa cikin jam'iyyu kuwa wasu bangare na jam'iyyar ne suka ce suna nan cikin jam'iyyar APC dan su yanzu ma suka ga gurin zama
tunda mun gane ba sa son mu gidan to mu ba sa son mu mun dawo PDP dan mu ku so mu supporting gwamnati
ya zama dole mu tabbatar da ba mu da jam'iyyar APC cewa muna nan a APC in Allah su yarda
wadannan fa so mun taɓa muka taɓa cikin tarin muryoyi da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku da tsarin siyakin siyasa ta hanyar hikima
shiri na 82 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da suke cewa ya riga ya girma. Me yuwa girman kuma tsakanin shugabannin kungiyar dillalan mai wato Ifman yasa aka samu wani abu mai kama da yar takaddama. Domin kuwa duk da janye yajin aikin direction kungiyar Arewacin Najeriya ya tafi mataimakin shugaban kungiyar dillalan man na ƙasa Alhaji Abubakar mai gandi takin gari ya ce yana ganin kusan kungiyar ta samu abin da take nema.
Mu ainihin kungiyar dillalan mai masu zaman kansu bamu umurci cewa ai wannan yajin aiki ba illa wani sashe ne daga cikin mu sune suka ce a je wannan yajin aiki kuma yanzu an jaye shi
to gidan naku a rabe yake kenan
a gidan mu ba yana a rabe ba illa dai wasu daga cikin mu ne suka fito suka ce ya kamata ai wannan yajin aiki
to nawa kuke bi a yanzu gaba daya
a yanzu abin da muke bi ya ta samu wajen kusan biliyan 200
to ya za ku yi kenan yanzu tunda kun janye yajin aiki kun cimma wata yarjejeniya ne da hukumar
kamar yarjejeniyar da aka samu da hukuma ta yi bayanin cewa nan zuwa sati biyu za mu ga cewa sun yi biya mai yawa ba kamar yadda suke biya a da ba
jinkirin jan kafar sabunta katin kada qur'a da wasu ƴan ƙasa suka yi yasa wasu masana harkokin siyasa ganin wasu ƴan Nigerian fa siyasar kawai suke kyama sai dai masanin kimiyyar siyasa kuma malami a jami'ar Bayero ta Kano Professor Habu Muhammad Fage ya ce ya kamata ƴan Nigeria su sake lissafi don kada daga baya su zo su yi nadama
na farko dai shi ɗan Najeriya kullun yana duba demokradiyya din nan kamar ma ba a samu wani ci gaba ba yau kayan masarufi ma ya gagari jama'a na biyu kuma akwai rashin kwanciyar hankali wanda ya addabi mutane na uku kuma akwai rashin aminci na shugabanci kansa to sai wasu sai zaman to cewa sun gano ma cewa wannan kamar yaudara ne da yawa suka ce ma su ba za su je su register ba wasu suka ce ba za su ma su je su kada ƙuri'a su ba
menene zai farfado da wannan ƙwarin gwiwa din
abinda zai farfado da ƙwarin gwiwa jama'a su kada ƙuri'an su kuma ku su fito shine yin gaskiya dakile cin rashawa aiwatar da shugabanci wajen bujuro da saukin rayuwa ga jama'a da kuma farfado da tattalin arzikin kasa yadda kowa zai ci albarkar wato demokradiyyar kanta
ita kuwa wata jigo a tafiyar takatakar shugaban kasa Muhammadu Buhari karan farko Hajiya Binta Mu'azu ta ce maza suka hana mata su kuni a siyasar amma za su sha mamaki idan an zo zabe na gaba domin ko da matan ake takama
ina son in ga miki cewa wallahi mata sun fito yanda ba kya zata tunda nake ban taba gani da mata suka karbi maganan tafiyar siyasa irin wannan lokaci ba to har wannan abin ya same mu a siyasa maza sun tauye haiki sun hana walwala kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnati ba wani maganar rifewa abubuwan sun riga su suka sa a gaba sai wanda suka ce saboda haka in kika tafi kuka ne ko ina a states din da suke Najeriya nan
Hajiya yawancin waɗanda ke kada ƙuri'u da ke kawo waɗannan mutane kan mukamin su mata ne me yasa ba za ku fito ku nuna musu ikon ku ba
ai bari in gaya miki da muka jijiki ni ban shiga na fito na nemi takara ba din na san cewa ba gaskiyan za a yi ba ni kuma duk abin da zan yi da bazan kawo abin da zai taimaka mu mutane ba a halin gaskiya babu amfani
to yanzu ya za ku yi in lokacin zabe ya zo a matsayin ku na mata
ko ban gaya miki na ce ga yanda za a yi ba ni na san ƴan uwana mata na shirin nuna matsayin su a wannan tafiya kuma 2023 ba maganan party bane
tun bayan kammala zaben fidda gwani cikin jam'iyyar PDP a jihar Kaduna ake ganin kamar wasu sun ja layin da za a ce akwai sauran rigima tsohon shugaban jam'iyyar PDP a jihar Kaduna Alhaji Ya'u Usman Sa'in jama'a ya ce bayan kammala zaben fidda gwanin an jefar da gwanin su gefe guda kuma idan ba a gyara ba a ranar zabe su ma za su rama
an tsinci tsohon gwamnan mu Ahmed Muhammad Makarfi tare da dan takarar APC Wasani a kasar London wannan abin ya ba kowa tsoro kuma in haka siyasa take za mu iya cewa to kamar ya ci amanan jam'iyya
amma kuna nufin in ana siyasa shi kenan ba za a hudda da wasu ƴan jam'iyya ba
a'a bai tsaci ba za a hudda da wasu ƴan jam'iyya ba amma menene dangantakan shi da Wasani da zai je bikin dan shi an mun ji hidiman da yayi to kaga dole ka sa ayin tambaya a wannan
ba kwa gudun wani ya buga muku misali da zuwa daurin auren dan gidan Buhari da shi ma Atiku yayi
wannan ai a matsayin shi na tsohon shugaban kasa ne akwai babban kalubale a gaban mu saboda kan ƴan jam'iyya a rabe maganan Isa ya ci zabe gaskiya tala idan baki ne mu a yadda muke gari
kila mutane su ce ba ku fito da wasu matsaloli irin wannan ba sai yanzu bayan an gama zaben fidda
shugabanni kila ba ku yi nasara ba
ta kashe kudin ka duk yan takaran da suka yi tare da isadin mun kashe miliyoyin nairori me kake so mu mun bi shar gidan shi saboda wannan shine matsayin da muke ciki in dai bai gyara ba in an fadi a gujeran gona a jihar Kaduna za mu ba mu karfi laifi cewa 100% shekadu
amma ku za ku bu wannan tafiya ko ko tunda kuna da damuwa kuma ba za ku yi tafiya ba
amma MPDP ne ko ba za mu fita ba amma aikin da za mu yi a matsayin mu na MPDP ba matsayin mu na wanda muke takara ba
da alamu dai kalaman tsohon gwamnatin jihar Bauchi Muhammad Abdullah Abakar ya karkawo nan magoya bayan da aka ce sun fara taho mu gama tunuma dai magoya bayan tsohon gwamnatin da suka ga wasu daga cikin su sun koma cikin jam'iyyar PDP suka kira wani taron da ɗaya daga cikin su Honorable Isa Matori ya tabbatarwa da duniya suna cikin jam'iyyar APC dan su yanzu ma suka ga gurin zama
wannan abin da suka dauka wani gina ce ba ma tare da ita ba ma cikin ita kuma muka ci wannan haka gina saboda mun samu hujja daga cikin su gaban mai Abubakar ya fito ran 23 ga watan August wanda ya nuna cewa shi yana APC amma ba zai hana kowa wanda yake ganin cewa zai kuma ta tafiya ya kuma fara aiki to wannan dalilin yasa muka ga tantance cewa ga APC muka ga zama dole mu tabbatar da jama'a mu da tafiyar APC cewa muna nan a APC in Allah suna
sai dai agitated Audu Sulaka Tagun din da shine ya takarar mataimakin gwamna ga tsohon gwamnan jihar Bauchi ya ce wulakanci suka ga ana yi wa tsohon gwamnan a cikin jam'iyyar APC da su suka kafa ta shi yasa suka koma jam'iyyar PDP da suke ganin a can ne za su samu dama
shi dai mai gidan namu mai Abubakar banzo ya ce ba zai bar APC ba amma ba zai hana kowa yin ra'ayin sa ba to mu dinan da kaga mun kafa wannan komiti ra'ayin mu ne tunda mun gane ba sa son mai gidan to mu ba sa son ko ba za ka je ka zo na wurin da ba a san ka ba to mu ai APC mun kaje da ko mu karɓi ɗan mai da yawa da suka koma NNPP da ko da suka tsaya APC to amma mu mun dawo PDG dan mu kaso mu supportin gwamnati wani abu ma da ya burge mu da gwamnati kaura duk projects din MB kauriya karasu
to duka iyaka batutuwan da zamu iya baje mu kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kuma kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko kwanakin da suka rage musu akan kujerin da ake ganin da su suke takama domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 262 ne su yi sallamar sakin kujerin da suka dafe babu wata gaddama kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri musamman ma dai Abdul Muhammad na jihar Bauchi da abokin aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai kuma Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da su ne wannan shiri ke ta ƙara sama sai kuma ni Isa Lawal Ikara da kan shiri an gabatar da nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya
kuma dalla a gaida Isa Lawal Ikara yanzu kuma sai a saurari nasihar Juma'a
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سنانا إبراهيم أبو بكر آدم الفلاتي دقا كنجير شمس الإسلام دفرقو دي مسمى النسيحة تيو ناسو إيما ينقوى مسمي مالمي مسمى مكرن تأتيني cewa su ja hankalin al'umma akan su ci gaba da roƙa makasan na zaman lafiya musamman ma yadda abubuwa suka zama sun hargitse masu garkuwa da mutane ne masu kashe-kashen jama'a da sauransu mu daina zargin junanmu mu dawo mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kowa akwai rawar da zai taka wajen yi ma ƙasar nan addu'a kuma ba a san daga wani baki ne Allah tabaraka wa ta'ala zai karɓi addu'a ba dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ya ce subhanahu wa ta'ala mamallakin ku Allah ya ce ku roke ni zan karɓi addu'ar ku kuma ku kyale waɗanda suke girman kai daga roƙona za su shiga jahannama suna kaskantattu rashin roƙon Allah da rashin addu'a da rashin maida al'amari ga Allah yana daga cikin abin da ke kururuta waɗannan al'amura domin waɗannan mutane waɗanda suke yin ta'addanci ko masu garkuwa da mutane duka bayi ne na Allah Allah ne ya yi su kamar yadda Allah ne ya yi kowa saboda haka Allah ne ya yi maganin su saboda haka idan abin daga laifinmu ne Allah ne maganin abun idan daga laifin wani ne ma Allah ne maganin abun Allah shi ya san yadda zai magance mana waɗannan matsaloli gabaki daya Allah ya ba mu ikon tsayawa da kuma ci gaba da addu'a da komawa gare shi komawa ta gaskiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allahu 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 Masha Allah, yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da labarai a takaice.
To Hanifa, Amurka na juyayin rasuwar sarauniyar Ingila wadda ta fukuwa dadewa kan karagar masarautar kasar Elizabeth ta biyu. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta ce za ta daukaka kara kan hukuncin da wata alkali ta yanke na amincewa da bukatar nada wani dan ba ruwa na ya binciki wasu takardun bayanai da hukumar bincike ta FBI ta kwaso daga gidan tsohon shugaban Amurka Donald Trump.